بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجا بدأ فسر للتافين حسن المسلم يو إن شاء الله مدرس نبقي زامو تاشي دعاء صلاة الاستخارة، دعاء صلاة الاستخارة واتو الدعاء صلى الاستخارة وانك تو استخارة شيني بيو الله تعالى ذاتي أتكم الأمرنك كاتن كاري ذاكي وني أبو بكسان أبو الخيري نيكو با الخيري وا سيكي الدعاء وبنجدي تعالى يزاب عمك ما في الخيري idan alkhairi ne sai Allah ya tabbatar da shi in ya amsa addu'arka, in kuma sharri ne sai ya canja maka mafi alkhairi kamar yanda addu'an ta nuna. Malai ce qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وانا حديث إمام البخاري رويتوش حديث نين قلتتي لقى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه الله يرضى دشي يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ينا قويا من استخارة أتهم الأمر قبات ينسو كما يعلمنا سورة من القرآن كما ريندا يكي قويا من سورة نا القرآن وين يكي قويا من سورة نا القرآن حكا يكي قويا مصوى أدوان استخارة a cikin dukkan al’amura wanda zai iya yiwa in ka yi shi ya zame maka alkhairi ko kuma ya zame maka shirri sai ka yi istikhara ko? Amma akwai abin da ba a masa istikhara. Yanzu kamar ka son ka karanta alkur'ani sura biyu ko uku ko shafi biyar ko goma ko ka son ka sauke alkur'ani to wannan ba sai ka yi istikhara ba, ko ka son ka yi hailala kafa ɗari la ilaha illallah wannan dama alkhairi ne tsantsa, ko za ka tafi aikin haji ko makamancin wannan. Wato akwai abin da alkhairi ne mahaf kaman ibada to ba a bukatan kai istikhara kafin kai, amma akwai abin da kuma akwai bukatan istikhara. Yanzu kaman aure ina bukatan kai istikhara kafin ka auri matar in ka ji kana son ta aranka, ko wani nau'i na kasuwanci da za ka yi kai istikhara kafin ka yi shi don zai iya zama alkhairi ko ya zama kishi. Amma duk abin da aka kwadaitar shari'a ta ce ka yi shi ta baka umurni kaman sallah sallan dare misali na filfilo na dare ka tashi ga dinga raka'a goma kullun da witiri wannan baya bukatan ka masa istikhara. Allah ta'ala riga zaba maka har ya umurce ka ma cewa kai wannan abun. So da haka al'amura wanda zai iya ya zama alkhairi akwai wani ya zama kuma ba alkhairi ba a cikin su ne ake yin istikhara. Wato manzala ta sama yana koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu sura na alqur'ani, wannan yana nuna muhimmancin yin istikhara idan ka zo za ka yi wani al’amari. Ya ƙuli yana cewa idan hamma ahdukum bil amri, manzala ta sama ya ce idan ɗayanku ya yi niyyar yin al’amari wato alhammu ganin al’azmu, alhammu wani abu ya ɗarsu a zuciyanka za ka yi shi, to daga wannan lokacin za ka yi istikhara. Ba sai ka yi al’azamu ba, babban niyya shi ne azamu, ga shi ka tinkari abun kana ƙoƙarin yinsa to ba lokacin za ka yi istikhara ba. Ina da wuyan istikhara ta maka amfani a wannan lokacin. Misali ka ga yarinya ka ji a ranka ko zan aure ta ne ko zan neme ta, to ka je ka istikhara. Amma ka riga ka je ka hira ka bata kuɗi ta shiga ranka sosai, kana gani in baka aure ta ba ma kamar rayuwarka ba za ta yi kyau ba, to anan ba za ka yi istikharan ba. Kuma ko ka yi dai hankalinka ya karkata zuwa game ka same ta din, sai istikharan ta zama ba ta da amfani. To za ka kafin ka shiga za ka yi istikhara. Kowane al'amari kuma kan ka fara shiri, in shago za ka bude ba sai ka gyara shago ka yi kanta ka ɗebo irin wayannan kayayyakin gaba ɗaya ka gama bincikenka, sannan ka ce za ka yi istikhara. Ha, da zaran ya zo a zuciyanka cewa kana son ka yi wannan abun, kafin ka yi zurfi kan ka shiga ka yi zurfi a cikin al'amarin, to sai ka yi istikhara. A nan mutum zai iya yi. Amma in mutum ya riga yi nisa, fa za ga wani yana neman mace, abubuwan suka fara rikicewa, a buga ya istikhara, sai ce ba zai yi ba, ba zai iya yi ba, yana da wuya, akan samu amma da wahala. To tun farkon al'amarin shi ne ma'anan idza hamma, in yayi niyya amma ba niyya mai karfi ba, ya darsu a zuciyansa yana son zai yi al'amari. Amma idza azama fa, in ya himmantu zai yi, kawai kai tawakkali ga Allah ka je ka yi. Idza hamma ahadukum bil amri, idan ɗayanku yayi niyyar yin al'amari, falyarka raka'atayn, yayi raka'a guda biyu, min ghairi al fariḍa, ba na farilla ba, wato yaje yana fila raka'a biyu ta ranar ko da daddare, thumma liyaqul, sannan yayi nafila raka'a biyun sai ya ce, sai karanta addu'an istikhara, yace allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka, ka zaɓa mini wanne ne yafi alkhairi, wannan abun alkhairi ne ka tabbatar da shi, in ba alkhairi bane ka canja mai mafi alkhairi, kamar yadda karshen addu'an za ta nuna. Allahumma ya Allah inni astakhiruka, ni ina neman zaɓinka bi ilmika da iliminka, don Allah shi ya san alkhairi da wanda ba alkhairi ba, kai baka san gaibu ba. Wa astaqdiruka bi qudratika, ina neman ikonka, wato ina neman ka bani iko na yi abun bi qudratika da ikonka, wato ba zan iya ba har sai ka bani iko, shine ma'anan ina neman ikonka da kuduranka, ka bani dama, in alkhairi ne ka bani daman na yi wannan abu. Wa as'aluka min fadlika al'azim, ina roƙonka daga falalanka mai girma, ka bani falalanka mai girma. Falala shi ne Allah ya baka fiye da abin da ka cancanta, ka cancanci 10,000 a baka 20,000, wannan falala ne. Fa innaka taqdir wa la aqdir, tabbas Ubangiji ta'ala kai kana da iko, ni kuwa bani da iko. Wa ta'lamu wa la a'lam, kai kana da ilimi, ni kuwa ba abin da na sani, kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah, don Allah ya san gaibu, kai baka san gaibu ba. Shi yasa ce wa anta allamul ghuyub, Allah kai ne masanin gaibu, ba wanda ya san gaibu sai kai. Wannan abu alkhairi ne, ba alkhairi bane gaibu ne, ba wanda ya san me zai faru sai gobe, sai Ubangiji ta'ala. Fa innaka allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra, ya Allah in ka san wannan al'amarin, sai ce wai san mi hajatahu, sai ya ambaci bukatansa nan. Kaga a cikin addu'an kuma baraka ce wai san mi hajatahu, nana maka bayani ne, allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra, ya Allah in ka san wannan al'amarin. Yanzu misali a ce aure ne, sai ka ce allahumma in kunta ta'lamu anna hadha az-zawaja, ya Allah in ka san wannan auren alkhairi ne, ka tabbatar min da shi. In kasuwanci ne, allahumma in kunta ta'lamu anna hadha naw'a min at-tijara, sai kai bayani irin kasuwanci. Ka ambaci dai bukatan ka, in tafiya ne, allahumma in kunta ta'lamu anna hadha safara, ya Allah in ka san wannan tafiya, to da haka sai ka soka bukatan ka a wannan wuri. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, ya Allah in ka san wannan al'amarin, ka fadi abun, khairu li, alkhairi ne a gare ni, fi dini, a addini na, wato ina aiwatar da wannan abu zai zan samu ci gaba a addini na, wa ma'ashi da kuma rayuwata, alkhairi ne a rayuwata dan samu ci gaba, wa aqibati amri da kuma karshen al'amari na shi ma alkhairi ne, wato bazan zo ne ina dama daga baya ba in ne wannan abu. Ya Allah in ka san wannan abu alkhairi ne a addini na, da rayuwata, da karshen al'amari na. Au qala, shakkan mai ruwa, ko manzo Allah cewa ya ajilihi, alkhairi ne a cikin magaggaucin al'amari na, wato anan duniya kenan. Wa ajilihi, kuma alkhairi ne a lahira ta, shine majinkirtin, ajil da hamza majinkirti, ajil da ainun magaggauci, shine duniya. Wato ko cewa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairu li fi ajili amri, وآجلي واتو آئينهم الأمري ناني ذو أنان دونيا كنان وآجلي ذو كمامي نكرشي تو فقدره لي فقدران الأمري تو كي إنكذو الدعاء كتري أو قال آجله وآجله سو داك إذن قال كتري اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فقدره لي ويسره لي sai ka cire wannan kokonton da mai riwayan yayi na fata mun bayyana yayi shakka ne wani mai riwaya ne ya shakka haka aka fada ko haka to sai ka dauki na farkon faqadiruhu li ya lan alkhairi ne a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ka kaddara mini shi wayassirhu li kuma ka sauƙaƙe min shi ka kaddara maka ka same shi kuma in ka zo yin sa din ka samu sauki wajen yin sa ba tare da wahala ba ثم بارك لي فيه sannan ya Allah ka sanya mini albarka a cikin wannan al'amari to kaga ba abun da ka rage ba ya Allah wannan abu alkhairi ne a addini na da rayuwa da karshen al'amari na ko anan duniya ko an je lahira to Allah ka kaddara min shi ka sauƙaƙe min shi ka sa min albarka a cikin sa wa in kunta ta'lamu in kuma ka san anna hadha al'amra sharru li wannan al'amari sharri ne a gare ni sai ka faɗi al'amarin ko sharri ne a gare ni fi dini a addini na wato dan samu matsala a addini na in nayi shi wa ma'ashi da rayuwata dan samu damuwa a harkoki na rayuwa in nayi wa aqibati amri da kuma karshen al'amari na fasarifu anni ka kaudani daga bari fa ka kauda wannan abun daga bari na wato kada nayi shi amma yace au qala adilu adili shi ma kaman wancan ko kuma cewa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharru li fi ajli amri wa ajli wato amma gaggauci al'amari na da majin kirki shine ma'anan anan duniya da lahira in ka san sharri ne karka kaddara min shi to kai in ka zo baraka ce au qala ajlihi wa ajli sai ka ce wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharru li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasarifu anni ya Allah in ka san wannan al'amari sharri ne zai kasance min in nayi shi a addini na da rayuwata da karshen al'amari na to ka juyar da abun gabari na me ma'anan fasarifu anni ka juyar da shi gabari na ya zama bana tunanin sa kwata kwata abun wasrifni anhu ni ma ka juyar da ni gabar al'amarin kwata kwata in soke shi a cikin al'amura na ya zama bana son sa shi yasa istikhara in kai in Allah ya amsa addu'an ka in alkhairi ne kaji kana son abun in sharri ne kuma sai ka ji ya fita a ranka kawai ba ka son sa kwata kwata sai ka je ka nemi wani abun daban sai Allah ya musanya maka mafi alkhairi saboda haka ka juyar da abun gabari na sannan ka juyar da ni gabarin sa kada abun ya faru ina son sa kwata kwata shine ma'anan fasarifu anni kar abun ya faru da ni kar in samu abun ko kar na yi shi wasarifni anhu ni ma ka juyar da ni gabarin wannan abun ma'ana in ji bana son sa ma kwata kwata bai dame ni ba wannan abun sannan wa qadur li alkhaira sannan ka kaddara mini mafi alkhairi haisu kana a duk inda yake a in mace ce akwai wata wanda tafi ta alkhairi in wani in ina sana akwai wani wanda ya fi shari in tafiya ne akwai wata wanda tafi ta ko menene sai ka roki Allah ta'ala ya canja maka mafi alkhairi haisu kana kuma duk inda alkhairin yake Allah ka kaddara min shi thumma ardini bihi sannan ka yardaddani da wannan abu ma'ana ka sa na ji na gansu na ni su wannan din shi yafi alkhairi wani ina aka musanya masa mafi alkhairin sai ka ga hankalinsa kuma yana can kan wancan shi bai san sharrin da ke ciki ba don bai san gaibu ba sai ta damuwa a rayuwarsa me yasa bai samu wancan din ba sai wannan ya samu amma in ka yi istikhara ai duk baka da wannan damuwa wallahi in ka yi istikhara yanda ya kamata ai Allah ya amsa addu'anka don ka nemi abu kare ta wallahi murna zaka yi murna zaka yi shine ma'anan thumma ardini bihi ka yarda da kaddaran Allah ka yarda da ni da abu sai ka ji kana murna da baka samu wannan abun ba sai kuma Allah ya musanya maka mafi alkhairi wannan shine muhimmancin istikhara wannan hadisi ingantacce Imam Bukhari ya rawaito hadisi to wannan fa yace ce istikhara kai nafila raka'a biyu kai wannan addu'a ko ka haddace ko kana kallo a littafi duk daya amma babu wani wanda yake wani istikhara babu shi wani zai ce ka zo zan maka istikhara zai maka duba ne zai maka bokanci suna nan bokaye saboda sun tabbata komin jahilcin mutum ya san duba da bokanci haramun ne to sai aka canja abun suna wai wane yana mana malami yana istikhara yana istihara saboda istihara sunna ne bokanci kuma shirka ne haramun ne saboda haka sai suka canja abun suna, ko ka canja masa suna a banza, kaman giya ne ka zo ka sha ka ce bari in sha fura, sai ka sha sai ta zama fura ko shayi ko ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka kai kaɗai za ka yi abunka, sai dai ka nemi wani ya maka addu'a, Allah ya sa alkhairi ne ya tabbatar, Allah ya tabbatar maka da shi, amma ya maka istikhara a kai ne za ka yi wa kanka, kai da kanka ne za ka yi. Saboda haka wasu sun fake da wannan, suna ta bokanci suna ta duba. Sai mala ya ce wa ma najima man istakhara al-khaliqa wa shawara al-makhluqin al-mu'minina wa tathabbata fi amrihi faqad qala subhanahu wa ta'ala wa shawirhum fil amri wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Wannan bai ce manzon Allah ya faɗa ba, bai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai kawo magana kawai wa ma najima man istakhara, duk wanda ya istikhara bai zai nadama ba, wa ma najima man istakhara al-khaliqa, duk wanda ya bawa Allah zaɓi lokacin da zai al'amarinsa, to ba zai nadama ba. Wa shawara al-makhluqina, kuma ya shawarci ababen halitta al-mu'minina mu'minai. Sannan wa tasabbata fi amrihi, ya tabbatar da al'amarinsa, ya nemi tabbacin al'amarinsa. Wato abubuwa guda uku kenan. Kafin kai abun ka yi bincike tukun, ka tabbatar da me zahirinsa alkhairi, abun nan ba sharri a zahirinsa. Da wani abun zahirinsa sharri ne, to ba buƙatar ka yi istikhara kuma. Kaga kai ta tasabbut, ka tabbatar da lamari. Zahirinsa ba matsala, to kana buƙatar abu biyu. Ka tabbatar da wannan shi ne tasabbut. Abu na biyu mai bi masa shi ne mai ka yi shawara. Ka yi shawara da mutane bayin Allah na gari. In kai shawara da su, suka baka shawara, kila wani ya hango wani abu kai baka hango ba, sai maka bayani. In kuma abun alkhairi ne, kila ya ƙara tabbatar maka a wannan ba matsala babu komai, to kar ka isu da wannan, sai ka je ka yi istikhara kuma, ka bawa Allah zaɓi. Ka tabbatar da lamarin, ka yi bincike, alkhairinsa shi ne zahiri, alkhairi ne ba sharri ba, ba sharri a zahirinsa, ko mene ne abun. Sannan kuma ka yi shawara, in za ka yi shawara kuma ka shawarci ahlul khibra, wato ma'abota ƙwarewa a wannan abu. Idan kasuwanci ne, ka je ka shawarci 'yan kasuwa, su za su gaya maka ga yadda. In noma ne, ka shawarci manoma. In kiwo ne, ka shawarci masu kiwo. In harka ce ta ilimi ta karatu, ka shawarci malamai. In wani abu ne na rayuwa umumi wanda bai keɓanci wani ba, to ka je ka samu malamai ka ba su shawara, ko wanda suka lalleko daban-daban. Shikenan, in ka samu wannan shawaran, ka gamsu da shawaran, kuma sai ka je ka bawa Allah zaɓi, kai istikhara. To kawai in kai wannan, ka dukufa kan al'amarin, kawai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka shi yasa ne yace faqad qala Allah subhanahu, ubangiji ta'ala yace wa shawirhum fil amr, ka shawarce su a cikin al'amari. Nan ana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa, tare da cewa ya fi sahabban hankali, amma kuma aka ce shawarce su, kuma ya shawarce su sai ya samu nitsuwa. Komin dabaranka, komin hankalinka, kana buƙatar shawara. Karka ce ai wani na fi shi wayo, ba zan shawarce shi ba. Wallahi wanda ka fi wayon, sai ka je ka shawarce shi, ya baka tunani ke wanda ya fi naka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci matarsa, ya shawarci matarsa Ummu Salama, a lokacin da me yake sulhul Hudaybiya, abubuwa suka rikice, ya rasa yanda zai da sahabbai. Ita ne ta bashi mafita, ta bashi shawaran ga abin da ya kamata ya yi, aiki da shawaran kuma sai aka samu mafita ne. To ko ɗanka ne yaro ƙarami, wallahi ka zo ka shawarce shi, sai Allah ya bashi tunani wanda kai bai baka ba a cikin al'amari, ko matarka, ko ƙaninka, ko wani dai daban wanda bai kai ka ba. Saboda haka shawara tana da muhimmanci, musamman in kan mutum kansa ya kulle a abu, to a lokacin ai tunaninsa ya kulle. Wanda ka je ka shawara shi kuma bai tunaninsa bai kulle ba, saboda haka sai Allah ya tusa masa wani tunani, wani ra'ayi da ya faɗa, sai kaga abun ya kama hankalinka. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shawarci sahabbansa, amma aka ce fa iza azamta, in kuma ka himmantu zaka yi abun, kaga niyya mai karfi kenan, to fatawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah, mana ka tinkari abun. Duk abun da ka tinkare shi kuma ba maganar shawara, to ne shawara zaka yi? Gashi ka tinkari kana yin abun, ko sai kai tawakkali ga Allah ka ci gaba da yi. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, Allah yana son masu me, masu tawakkali. Kenan idan kai istikhara, kai shawara, ka tabbatar da lamarin, kai bincike, kai shawara, kai istikhara, kawai kai himma, ka dogara ga Allah, ka je ka aiwatar da me, ka aiwatar da abun. In kuma abun zahirinsa alkhairi ne, ba sharri a zahirinsa, kuma ka riga ka himmantu ka tinkari abun, to kar ka ja da ba kuma ka ce za ka yi shawara, ka je ka aiwatar da shi kawai. وإذا أذمت فتوكل على الله إن كهم من تذاك أبوك دوغر قال كينان أنا إن شاورا كافين أهم من تذاك جزا إذا متن يهم من تذاك أبون ياي نيسا يزر في أبون إن كذوك باش شاورا تابان أبون ديكي سو دو زي جبه غلطوا إن أغي أمك إن كتا أبي كما تكيوانا بغا باش إسي كتا جكين سي آيساني بي سو كباش وانن شاورا يا سو كتا ما سيجي يهيني كوان amma in kafin yayi zulfi a abun yazo ya kawo maka duk abun da ka ga masa zai yi ta zai fahince ka to idan mutun yayi himma sai ya tawakkali ga Allah subhanahu wataala wannan ma najima man istakara al-khaliq wa shawara al-khaliqin al-mu'minin hadisi ne sai dai hadisin bai inganta bane kin san bai ce kana rasulullahi hadisi ne mawdu'i da barani ya ruwaito shi daga hadisin Anas hadisi ne wanda mawdu'i ma'ana mawdu'in hadisi an kirkiri maganan ne aka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa ba to da cikin isnadin sa akwai Abdul Qaddus bin Habib duk malai sun yi ijma'i ba a karban hadisin sa saboda yana kirkiro hadisai ya faɗa to amma in ka duba ma'anar kuma hadisin yana da kyau ma'ana wasu ayoyi suna me ayoyi da hadisai suna goyon bayan ma'anar hadisin yanzu ka dauki manaji ma man istakhar al-khaliq duk wanda ya bawa Allah zabi bai zai nadama ba ba shine hadisin da muka karanta yanzu ba tsara ta tabbata a sunna وشاور المخلوقين المؤمنين كما يشاورتي مي واتو عينهم بابن ابو حليتا مؤمني غاشنا وشاورهم في الامر قال تعالى با من ذا ني يشاورا وامرهم شورى بينهم صحاب الامر يشاورا تكانين سو كاغا شاورا تا تبتا وتثبت في امره كما ينمي يي بنتكي اكن الامرين كافين ينكي حكمتي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا او تقرأوا فتثبتوا فذاك ان aka zo ma da labari ka tabbatar da labarin tukunna kafin ka shiga duk wani al'amarin ka haka ne in kana tafiya akan haka al'amuran ka da su kyau saboda haka ma'anar maganan haka ne amma kuma ba wai lafuza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba simal yati azkaru sabahi wal masah wato zikirin da ake yi safi da yamma safiya da yamma da safi waye akwai zikiri da manzala sunan ya sunnanta ana kuma zikirin suna daiwa haka nan in yamma ta yi kafin dare shi ma akwai wannan zikirin wannan zikirin yana da muhimmanci kuma ya abin nan an samu shi daga hadisai daban-daban wannan yace ya ga manzon Allah yana yi ko manzon Allah ya koyar a haka har aka hada su hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la an aqauda ma qaumi yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghadati hatta tatlu ash-shamsu ahabbu ilayya min an atiqa arba'atan min waladi isma'il in zauna ina zikiri wato bayan sallan asubahi tare da masu zikiri shi yafi soyuwa har rana ta fito shi yafi soyuwa a gare ni akan in yanta mutum hudu daga ƴaƴan Annabi Isma'il wato inda za a kaddara a ce akwai bayi a ƴaƴansa wato ya fi lada haka nan kuma yace la an aqauda ma qaumi yadhkuruna Allah min salati al-aqr ila an taghruba ash-shamsu ahabbu ilayya min an atiqa arba'a in zauna kuma daga sallar al-asr ina zikiri har rana ta fito to shi yafi soyuwa a gare ni akan in yanta mutum hudu daga ƴaƴan Annabi Isma'il inci in ka yanta bawa daya Allah ya yanta jikinka gaba ɗaya daga wutan jahannama za ka ci wuta to wannan hadisi yana nuna mana azkarus sabah wal masa ana yin su bayan sallan asuba ne da bayan me la'asar in kai sallan asuba kafin rana ta fito in kai sallan la'asar kafin magariba za ka yi ko dab da bayan la'asar din ko kuma kafin magariba ne shine muhallin su to anan yace ina ambaton a masallaci ma'ana tare da masu ambaton Allah ina in zauna tare da masu ambaton Allah nan ba ana nufin a zo a kewaye ana ta zikirin Allah ba la kowa yana yin nasa wancan da sallah su ba koma gefe yana yi wannan ya koma baginni wannan filan ya jinginu wannan gindin garu ya haka wannan yana can wannan yana can kowa yana yin nasa shine ma'anan ma qaumi yadhkuruna Allah tare da mutane da suke ambaton Allah ba ana nufin a shikenan ku zo kuna yi murya ɗaya ba inda haka ne manzon Allah sai ya sahabbai su yi su ba mu samfur irin yadda ake yin wannan zikiri irin wannan hadisan su suke ruɗa yan bidiya da yake ba sa bincike da suna fassara hadisan da kokolwansu ba sa komawa magabata ya suka fassara hadisan da suka yi aiki da su sai su dinga daukan irin wannan hadisan suna kafa da yi da su wai za ku zo ku kewaye ne kuna zikiri murya ɗaya wannan bai taba faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma bai koyar da shi ba, kuma bai basu yi ba basu koyar da wannan ba. To da haka kada an kenan hadisin ba haka suke nufi ba, kowa yana nasa a gefe. Sannan haka nan akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma hadisin daga Anas bin Malik. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sallal ghadata fi jama'atin فقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. duk wanda ya zauna bayan yayi sallah, duk wanda ya sallan a cikin jami'i, sannan sai ya zauna ya dinga yin zikiri har rana ta fito, bayan ta fito ta daga kadan sai ya tashi nafila raka'a biyu, za a rubuta masa lada kamar yayi aikin haji da umra cikakku 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 har sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada. Ka duba gara basa mana kullun kenan, in kai sai ka yi sai ka samu lada aikin haji da umra, kuma cikakku fa. Don akwai wani mutum ya je aikin hajin kuma ya yi shi ba cikakke ba, ko umran ba cikakke ba, kai kuma in kai wannan zaka samu ladan umra da aikin haji cikakku, haka za a baka ladan. Wannan hadisin kuma hadisin Tirmidhi ne, kuma hadisi ne ingantacce, hadisi ne hasan. To yace wanda ya samu sallan asuba, kaga sai an hada da me sallan asuba, saboda jami'in asuba yana da muhimmanci, ba daidai yake sauran salloli ba. Sauran salloli ka cikin nishadin ka kana harkokin ka, amma wannan kuma zaka katse baccin ka ne ka je kai. To in kai sai kai ta zikirin wa'annan zikirin har rana ta fito, daga ba kuma ka zo kai salatu shurufi, wato shine sallan fitowa rana. In ta fito kai nafila raka'a biyu, wannan ba sallan walaha bane, zaman kanta take. Inda mutum zai yi irin wa'annan wannan abun da manzo Allah ya faɗa, wallahi zai zama babu wanda ya dadi a wannan yinin sai wanda ya irin abun da yake. A ce ka tashi cikin dare kai qiyamul layli, ka karya logon shaytan, can da asuba ka kama istighfar irin lokacin sahur din nan, kana ta istighfar har lokacin sallan asuba, kai sallan asuba ka zauna a masallaci kai ta zikiri, kana wannan zikirin da yazo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Rana ta fito, in ka gama zikirin kai ta karatu alqur'ani, in ranan ba ta fito ba, in ta fito ka tashi kai nafila raka'a biyu, ka je ka koma gida ka dan yi bacci ko awa ɗaya ko biyu ka tashi, wallahi a wannan yinin ba wanda ya kai ka jin daɗi sai wanda ya irin abun da kai, ko sarkin Makka wallahi bai zai kai ka jin daɗi ba, sai dai in ya irin wannan zikirin shi ma. Kuma in kana shakka ka jarraba don Allah ka gani, wallahi ka jarraba. Ai mumini ba abin da yake masa daɗi kamar ya zama yana ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala, irin ibadan da ba kowa ne yake yinta a cikin musulmi ba. Ayyuka na farilla kowa dole yayi, amma kana jin daɗin rayuwarka idan kana yin ayyuka na nafila, kana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan abu kai shi da ikhlasi, babu wanda ya sani sai kai sai Ubangiji ta'ala da ya halice ka, wallahi daɗin da zaka ji ba kaɗan bane, ko a sisi ko baka komin talaucin ka, wallahi kana da walwala a zuciyanka, wanda mai kudi bai da ita sai in yayi irin abin da kai. Ganan addu'o'in nan da zikirorin nan ma laifi alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. To wannan karkaita ma ne yana daga cikin zikirin, ya bude ne kawai babin da wannan, baya daga cikin azkaru saba wal masa, dan babu hadisi a kansa, kawai yayi mukaddima ne, kawai godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, salati da salami tabbata akan wanda babu annabi bayansa, shikenan sai fara bayani akan mai zikiri. To da haka wannan baya daga cikin wannan azkar, ga sunan zikiri na farko, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. wannan ita ake cewa ayatul kursiyu, kuma ba za mu fassara ta ba don jiya mun fassara ta. Wannan hadisin Imam Hakim ya rawaito shi, Albani ya inganta shi daga hadisin Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab yana da ainihin wani wuri da yake shanya dibinonsa, dibinon ya bushe, yana shanya wannan dibinon kullun, in yazo in gari ya waya sai samu dibinon ya ragu, sai zama dibinon ba yanda ya bashi ba, a sai akwai mai zuwa yana satan dibinon. Shikenan sai yace sai kama gadin dibinonsa da daddare, wata ran da daddare yace bari je in duba wa yake zuwa, ne yana kwashe dibinon nan. Shikenan yana zaune yana zaune, kawai sai ga wata dabba ta zo amma ta yi kama da mutum yaro irin wanda ya yi balaga, sabon balagan nan. Taka yi fada, ya ce dabba ce, amma ta yi kama da saurayi irin wanda ya fara mafarki, mana wanda ya balaga. Shikenan, kawai sai wannan dabban shikenan sai ta masa sallama. Ta yi masa magana, ta yi masa sallama. Ka duba dabba ce, amma ta yi sallama. Shikenan sai ba ta amsa, ya mata sallama. Da ya mata sallama ya ce, kai kan mutum ne ko aljani. Ya gaya masa, ya gaya wa dabbar kenan da take magana, wanda ta yi kama da mutum. Don ya san yana ya yi shakka anya mutum ne wannan. Sai ya ce, a anta jinniyun au insiyun. Kai mutum ne ko aljan, sai ya ce, ni aljani ne. Sai ya gaya masa, sai ya ce, to mi komin hannunka. Ba tsoro ai. Sabon manzo Allah ba matsorata ba ne. Ya ce, mi komin hannu, kawai aljani zai miƙa masa hannunsa. Ya kama hannunsa, yana kama hannun, sai ya ce, ah. Dama haka irin halittan aljani yake, sai ce masa, eh, amma a cikin dukkan aljani ba wanda ya fi ni ƙarfi. Duk a aljanin ba su da wani wanda ya kai ni ƙarfi. Wato bayan ya kama ainihin hannunsa, ya ji irin gashin hannunsa da fatan ainihin wato jikinsa. Shikenan sai ya gaya masa wannan magana. Sai ce masa, to me ya kawo ka ne? Sai ce, abin da ya kawo ni, na ji an ce kana son sadaka ne. Shi yasa mu ma muka zo mu samu rabonmu, wato ina son yin sadaka. Ke sa su ma suka zo su samu rabonsu. To ai kai baka nemi izini ba ko? Shi za ta yake ba sadakan ba. Bayar ba. Sai ce mun ji cewa kai mutum ne mai son yin sadaka. Ke sa mu ma muka zo mu kwashi rabonmu. Sai ce masa to yanzu ka gaya mini wani abu ne zan yi Allah ya kare ni daga sharrin ku ko aljani. Wani abu zan yi. Sai ce abinda za ka yi shi ne in ka wayi gari ka karanta Ayatul Kursi. Amma ya faɗe ta da inda take. Faƙul abun nan mai zuwa Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum zuwa ƙarshe. In ka wayi gari ka karanta Ayatul Kursi, da yamma ma ka karanta Ayatul Kursi. Ya ce in ka karanta Ayatul Kursi da safe har zuwa yamma wani aljani bai isa cutar da kai ba. Allah zai kare ka daga shirrinmu in ji aljanin. In kuma ka karanta da yamma har gari ya waye Allah zai kare ka daga shirrinmu. Haka aljanin ya gaya masa. Wannan bai zai yi ta hujja kawai ba ko? Maza-maza sai ya tafi wajen manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam da gari yawa yace fato gafa abinda aljani ya gaya min sai yace masa sadaqal khabith sadaqa al khabith yace wannan dan banzan yayi gaskiya wato shine shedan aljani kenan shedani aljani nan gaskiya ya gaya maka mana karanta ayatul kursu tana kariya wa aljani tana kariya wa mutun daga sharrin aljani in ka karanta da asuba har dare in ka karanta da dare da yamma kai har gari yawa ba ruwanka da aljani kai ban kwana da shi. Ai wannan kamar yadda Abu Huraira shi ma ko haka ya kama aljani shi ma zo yana sata kissa ce dogwa ba yana faɗe ta ba sai koya masa Ayatul Kursi yace yanzu ka rufe gidanka ka karanta Ayatul Kursi aljani baya bude mai gida wanda aka karanta Ayatul Kursi aka rufe yanzu ya ga manzo Allah ta sama ga yanda suka yi da shedan kafin yayi magana ma manzo Allah yace ya kai da bakonka jiya yace gashi abun da ya ga min yace sadaqaka wa huwa kazu. Yayi maka gaskiya, gaskiya ne Ayatul Kursi tana maganin shaidanu da aljani, amma makaryaci ne fa. Yana mai yawan ƙarya ne, amma a nan dai yayi mai, yayi gaskiya. Shi yasa aljani makaryata ne, ba kowace magana su ake yadda ba. To amma in ka zo ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne wannan magana shikenan. Wato baka da wani shakka a cikinta. Saboda haka karanta Ayatul Kursi yana da muhimmanci safe da yamma. أبونا الذكري نقوى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثلاث مرات. Wannan zaka karanta sau uku. Qul huwallahu da falaki da nasi, ka karanta sau uku da safe, ka karanta kuma sau uku da yamma. Wannan kuma ya tabbata hadisin Tirmidhi, ingantaccen hadisi daga hadisin Abdullahi ibn Khubayf. Abdullahi ibn Khubayf yace wata ran ya fita da daddare suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah. Shikenan sai ya je sa manzon Allah ta sallama a inda ya same shi sai manzon Allah ya ce masa qul ka faɗa. Sai ce me zan faɗa yayi shiru ya sake ce masa ka faɗa yayi shiru ya sake ce masa kul ka faɗa sai ce me zan faɗa sai ce kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kafaji kul huwa allahu ahad allahu samad zuwa karshe yace wal muawwazataini da falaki da nafi yace ka fadi wannan sau uku idan ka wayi gari yace in ka wayi gari ko kai yammaci ka fada sau uku yace in ka fada sau uku takfika min kulli shay'in za su kare ka daga kowane sharrin kowane irin abu in ka karanta sau uku za su kare ka daga sharrin kowane irin abu ko ajjan ko mutum ko wani kwaro ko makamancin wannan tunda yace kulli shay'in kaga shi ma ba wahala ai ka haddace ayatul kursi kuma ka haddace falaki qul huwa allah da falaki da nazi to da haka duk wani sharri ka nemi tsari da shi to su ma wannan surorin jiya mun fassara su yau ba sai mun fassara su ba addu'a ta gaba zikiri na gaba asbahana wa asbaha al mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al yawmi wa khayra ma ba'dahu وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار من عذاب في النار وعذاب في القبر وأن حديث إمام مسلم نيروتوش حديث نيروتوش حديث عبد الله بن مسعود يتي منزل الله تسمع يا كسن إن يكي متي yana karanta wannan addu'a mana in yamma ta yi ba Allah asar sannan haka nan idan asuba ta yi ma yana karanta wannan addu'a gashi nan asbaha wa asbaha almulku lillah mun wayi gari kuma mulki ya wayi gari na Allah ne in kuma da yamma ne sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillah mun yi yammaci kuma mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ce walhamdulillah dukkan yabo na Allah ne لا اله الا الله باو موتا ده gaskiya sai Allah wahdahu shi kade ne la sharika lahu bashi da abokin tarayya lahu almulku shine yake da mulki wa lahu alhamdu shi yake da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai ba abun da ke gagaran sa sai ka ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadha alyawmi ya Allah ina neman ina roƙonka alkhairin wannan yinin wa khayra ma ba'dahu da alkhairin abun da ke bayan yinin inda asuba kake addu'a in kuma da yamma ne ba sai ka ce ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها يا الله إنا رقمك الخير وأن ندرن دا الخير أبونا جيزو باين ترين وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم يا الله إنا نيما صارنك دا شر وأن ينين وشر ما بعده دا شر أبونا كي باين سا كاقين دا درن سكتي وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل يا الله إنا نيما صارنك دا كسالة kasala mummuna abu ne wa a cikin addu'a alhamdu lillah hadan ma akwai zamu karanta shi din me kasala ai ba zai ba wani abun da zai tabuka a rayuwarsa ba wani abun da zai tabuka dole duk abun da ka sa a gaba na rayuwa ko na addini sai in kana da himma baka da kasala nan ne zaka iya yin sana'a zo a gani ko ibadan nan ba za ta tafi ba sai kana da himma fahimtar addini sai kana da himma neman kuɗi sai kana da himma neman mulki sai kana da himma duk wanda bai da himma to kuma ba zai kai labari ba saboda haka rogoci kan babu wani abun da bai da wani abu da zai yi wanda za a nuna a ce wani yayi abu kaza sai dai dan abubuwan da bai taka kara karya ba abubuwa na lalura kawai shi yasa manzo Allah ta'ala yake neman tsari daga kasala a hadisai daban-daban saboda kasala takan hana yi takan hana mutum yin abun da zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya ko a lahira saboda haka Allah ya kare mu daga kasala mu ce zo mai himma yace wa a'udhu bika wa su'il kibar ya Allah ina neman tsarin ka daga mummunan tsufa alkibar tsufa mummunan tsufa irin mutum ya tsufa yana ta magana bai san ma me yake faɗa ba yana ta shirme yana ta kwaba ya galabaita hankalin sa ya bar jikin sa wani ya tsufa za ka ga kaman ya haukace ko kaman wani taɓin kai ne to irin wannan shine ake cewa su'ul kibar Allah ka tsare mu da irin wannan tsufa amma na sha mana bayani fa in dai mutum yana da ilimi ba zai irin wannan tsofan ba ko ilimin addini ko ilimin boko ko kuma yana wata kwakwalwansa ta hanyar kasuwancin da yake ko kasuwanci ne in kai zurfi a cikinsa in ka tsofa za ka tsofa da hankalinka kuma ka duba mutane ka ga yanayin irin rayuwarsu ka gani mai ilimi in ya tsofa hankalinsa ba fita daga jikinsa kowane irin kalan ilimi wanda yake dan kasuwa ne kullum yana gugurmuya da jama'a shi ma hankalinsa baya mai fita daga jikinsa ko ya shekara 100 za ka samu da dabaransa hankalinsa yana tare da shi amma idan kuna haka kawai shi baya komai baya wasa kwakwalwansa to ko shakka babu zai yi irin wannan tsofa sai zo gaba ɗaya hankalinsa kuma sai fita a jikinsa a ƙarshe rabbi a'udhu bika min azabin fi an-nari, ya Allah ina neman tsarinka daga azaba a cikin wutar jahannama, kar ka azabtar da ni da wutar jahannama. Wa azabin fil qabri, ina neman tsarinka daga azaba wacce ake a cikin kabari. Kaga wannan addu'an in kai ta, ka nemi alkhairin wannan yinin, ka nemi alkhairin wannan daren, ka nemi tsari daga sharrin yinin da kuma sharrin daren gaba daya. Yasa addu'o'in safe da yamma suke da muhimmanci, sai Allah ya kare ka. Sannan addu'a ta gaba, Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Wa idha amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika asbahana wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir. Wanda ya tabbata hadisin Tirmidhi da kuma waninsa, hadisin Abu Huraira manzo Allah ta sanama, idan ya waye gari yana fadan wannan, hakan yayi yammaci. Ga addu'a nan, Allahumma bika asbahana, ya Allah da kai ne muka wayi gari, mana kai ka kaddara muka wayi gari kuma mu mai da lamarin mu zuwa gare ka. Wa bika amsayna, da kai ne kuma muka samu yammaci, muka kai har yamman nan, kai ne sababin ka ne, da baka kaddara ba za mu kai yamma ba, to da ka mun mai da lamarin mu zuwa gare ka. Wa bika nahaya, kuma da kai ne muke rayuwa, in baka raya mu ba zuwa yanzu ba za mu rayu ba. Wa bika namutu, kuma da kai ne za mu mutu sai ajalin mu yayi, in ka dauki ran mu za mu mutu. Sannan wa ilayka nushur, tashi kuma izuwa gare ka ne, izuwa gare ka za a tashi. Wannan addu'ar yaushe ne? Addu'an asuba, bayan sallan asuba. Sai za ka ce wa ilayka nushur, domin mutum ya tashi daga bacci, kuma idan mutum ya gama harkokinsa bayan sallan asuba zai fita ne kuma ya kama neman abinci, shine an-nushur, tashi. To sai aka kamanta shi da mai tashin alkiyama, wa ilayka nushur, tashin alkiyama izuwa gare ka ne. Wa idha amsa, in kuma ya kai yammaci, ga addu'an da zai kala sai ce Allahumma bika amsayna, ya Allah da kai ne muka wayi muka yi yammaci. Wa bika asbahana, da kai muka wayi gari. Wa bika nahya, da kai ne muke rayuwa. Wa bika namutu, da kai ne muke mutuwa. Wa ilaykal masir, makoma izuwa gare ka ne. Watakila idan ka gama wannan zikirin dare, kaga zaka je ka kwanta ne kai bacci. Watakila kuma ba zaka tashi ba, kaga makoma izuwa ga Allah ne. Duk inda mutum ya zagaya da rana, zai koma gidansa ayi, ya je ya kwanta ɗakin sa ya bacci. To in ka gama zagayawa a duniyan nan iya rayuwanka, kuma zaka koma wurin Allah ne, zaka koma lahira. To kaga wannan zai tina maka da me komawa lahira da yamma, da zabi kuma zai tina maka da me tashin alkiyama. Addu'a ta gaba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wannan shi ma hadisi ne ingantacce, hadisin Bukhari, hadisin Shaddad bin Aus, manzo Allah ta sama yace sayyidu istighfari an yaqula, shugaban istighfari shine mutum ya faɗi wannan addu'a da na karanta, Allahumma anta rabbi, har zuwa ƙarshe. Yace duk wanda ya faɗe su da rana yana mai yaqini sai yayi mutu a wannan yinin, to ya mutu dan aljanna. Duk wanda ya faɗe su da daddare, yayi wannan istighfarin da daddare, yana mai yaqinin wannan istighfarin daga Allah ne subhanahu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar, kuma yayi yaqinin abunda istighfarin ya kunsa, ya kade ta Allah a ciki, kuma ya nuna shi mai laifi ne. Idan kana mai yaqini da abunda kake fada da yamma, to idan mutum ya mutu a wannan daren ya zama dan aljanna, kamar yadda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In kai da safe ka mutu a yinin, to aljanna zaka tafi kai tsaye. In kai da yamma ka mutu a wannan daren, zaka tafi aljanna kai tsaye, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne ingantacce, kuma Bukhari ya rawaito shi. Ga addu'a nan, Allahumma anta rabbi, ya Allah kai ne mahaliccina, la ilaha illa anta, babu abun bautawa da gaskiya sai kai. Khalaqtani, Allah kai ka halicce ni. Wa ana abduka, ni bawanka ne, miskini sai inda kai da ni. Wa ana ala ahdika, ni ina kan alkawarinka, wa wa'dika, da alkawarinka da mastata'tu, gurgudun iko na. Ai kowa da kowa alkawarin zai bauta wa Allah ta'ala, tun kan yazo duniya kana halin zarri, baka san lokacin da ka dauki alkawarin ba, amma Allah ya turo manzonni su tina maka. To sai ka ce ya Allah, ina kan wannan alkawarin gurgudun iko na, iya abun da zan iya. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abun da na aikata, ka yafe mini abun da na aikata na sharri. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u ina ikirari, ina tabbatarwa laka a gare ka, bi ni'matika alayya, da ni'iman da ka mini, ya Allah na yadda cewa ka mini ni'ima, ka halicce ni, ka sa min rai, ka bani ji da gani, ka sa bani iska da nake shaka, ga ruwa da nake sha, da abinci da sauransu, duk ni'imomin Allah ka tabbatar da cewa lalle Allah ya yi maka su. sannan wa abu'u ina tabbatarwa shine ma'anan abu'u ai atarifu wa aktarifu abunnan atarifu wa uqirru ina tabbatarwa ina iqrari ina fada bi zambi da zunubina wato na yadda cewa ni me laifi ne ya ubangiji ta'ala kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah karka dauki kanka cewa wai kai me tsarki ne ni yanda wasu suke yi wai mutum yana istighfari sau 100 a rana shikenan wai bai da laifi har fada yake wai ha istighfari ba addu'a bane Allah ta'ala ya ce ya amsa maka ne istighfarin ka kuma abun da yafi muni mutum ya dogara da wannan ma ya istighfarin da safe wai sai ya sabi Allah da rana ko da yamma wai in baka sabi Allah ba wai istighfarin naka me zai ci wannan wahayin shedan ne manzala san wai yana istighfari sau 100 da Allah yana sabon Allah ayi istighfari daraja ne lada ne Allah ta'ala yana saukaka darajan ka in kana yi to ka tabbata cewa kai mai laifi ne kar ka yadda kai wa kanka taskiya ka ce wai kai baka da laifi kar ka yadda da wannan wannan ruɗi shedan ne kuma kai ba mumini bane mumine bayan Allah na gari ba haka suke yi ba abu ubi zambi ina tabbatar da laifuffuka na ya ubangiji ta'ala fa ghafirli ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yanda sha'anin da lamarin yake babu mai gafarta zanubai sai kai ubangiji subhanahu wataala cikin magana ta tsari shine zai iya gafarta wani saboda haka mai da lamari zuwa ga Allah ka nemi gafaran Allah subhanahu wataala wannan addu'ar ita ce sayyidu istighfari shugaban istighfari gaba ɗaya kenan istighfari suna da yawa akwai astaghfirullah al-aliyyi al-azima da makamancin wannan amma wannan dai shine mai shugaban istighfarin gaba ɗaya in kai wannan kai kololuwan gaba ɗaya in kai sau ɗaya da safe in ka mutu wannan ranan kai da aljanna ne zaka tafi aljanna in kai sau ɗaya da yamma ka mutu a daren zaka tafi aljanna addu'a ta gaba Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa mala'ikatika wa jami'a khalqika annaka antal la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka arba'a marrat wannan addu'a zaka yi ta sau hudu Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin daga hadisin Anas manzala sun yace duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya wayi gari da safe da kuma lokacin da yayi yammaci da yamma yayi wannan addu'a da na karantan Allah ta'ala zai enta rubu'in sa daga wuta in ka karanta sau daya Allah a cikin kashin ka hudu Allah zai enta kashi daya na wuta zai enta kashi daya daga wutan jahannama wuta ba ta shafe shi ba in ka faɗa sau biyu Allah zai enta rabin ka daga wutan jahannama in ka faɗa sau uku Allah zai enta kashi uku cikin hudu wato na jikinka daga wutan jahannama in ka faɗa sau hudu kuma Allah zai enta ka gaba ɗayan ka daga wutan jahannama ba za ka shiga wutan jahannama ba shi yasa wannan addu'a ana yin ta arba'a marrat sau hudu za ka yi don ka enta kanka daga wutan jahannama gaba ɗaya wannan duk adadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada shi manzon Allah ne ya bada wa'innan adadin za mu zo kan wasu adadin kuma اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وإذا أمسى قال اللهم ما أمسى بي ذكرنا قبك وأدعى تقبى إتتشوان ونقم أروي تودا حديث أبو داود أبنا أبو داود أن يروي تودا حديث عبد الله بن غنام البياضي ما زال أتسمع يتي دوان دي فتالوكة دي واي غري يفتي وانا أدوان فقط أدى شكر يومه ya bada godiyan wannan yinin in kuma ka fada da yamma ka bada godiyan wannan dirin ka gode wa Allah a wannan dirin wannan hadisin Albani ya da'afa shi Ibn Baz in ya hassana shi haka nan kuma kafin sa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace hadisi ne hasan ke sa mallai ya kawo shi duk da cewa Albani ya da'afa shi amma kuma hadisi ne wanda yake ainihin wato hasan kuma wannan hadisin Nasa'i ya ruwaito shi Abu Dawud ya ruwaito shi da Nasa'i cikin Amalul Layla bari in baku fa'ida tahqiqin da Sheikh Nasiruddin Albani wa kutubul abunan sunan da Tirmizi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah in iya wannan ka gani Albani ya da'afa hadisi karka dogara da wannan don ya da'afa isnadin da wa'annan malamin suka kawo ne kawai wanda suka kawo Abu Dawud umma Abu Dawud da ne iya isnadin da Abu Dawud ya kawo shi wa hukunci in sahihi ne yace sahihi in dha'ifi ne yace maka dha'ifi haka Tirmizi haka Ibn Majah haka ainihin Nasa'i shi yasa shi akan kansa zai da'afa hadisi a Sunan Abi Dawud in yaje kuma silsilatul hadisi sahiha sai yace maka hadisin ingantacce ne saboda wannan iya wannan hanyar yi wa hukunci sauran da yaje silsilatul hadisi sahiha kuma ya samu wasu hanyoyin sai hadisin ya zama ingantacce to da haka abin nan idan ka samu irin wayannan littatafan kar ka dogara da su ka je ka dinga bal ka ce hadisin da'ifi ne albani ya da'afa shi kaza 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 don wanda bai sani ba sai dauki wani sai dinga amfani da wannan amma inda zaka dauki littatafin albanin ka hada gaba daya zaka ga suna karo da juna in ka hada da abin da takririn da yawa sunan sai kaga nan yace da'ifi sai yace mawdu'i nan yace hasan nan yace sahihi to wanne zaka dauka kuma duk shi din ne hukunci saboda haka iyana wanda yawa sunan wannan ba a dogaro da shi sai ka koma kuma wannan ko kuma ka koma sauran malamin ya suka yi wannan shine abin da ya tabbata a littafin sa kuma shine abin da manya manyan daliban sa suka fada kamar malamin mu mashhur Ali Salman Abu Ubaida wani babban malami ne a Jordan yana karantar da mu littafin sahih muslim kullu rana alhamis bayan magariba da isha yayi wannan bayanin kuma ya tabbatar da shi sai dai kafin su zo da Sheikh Nasiruddin Albani dama malami ne yayi karatu a jami'ar Madina kuma ya zama malami kafin su hadu amma dai a matsayin dalibin sa ne kamar yadda Ibn Qayyim yake dalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma bayan ya zama malami su hadu da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah saboda koyi malamin tanka kuma akwai wanda yake sama da kai akwai wanda yake sama da kai a ilimi sai ka je ka dauki ilimi a wurin sa saboda haka wannan ya za'afa shi ya za'afa isnadin Abu Dawud da kawai wanda kuma yace Hassan ne ya dauko wani isnadi daga wani littafin sai ya hada sai yace wannan hadisin Hassan ne yace Allahumma ma asbaha bi min ni'mati kaga ilimi yana da wahala ko ina da wahala wallahi wanda baya zurfafa bincike shi yake ganin ilimi mai sauki ne wani ya karanta yan kanana kanana littafin sai zo ya tada bala'i a anguwa ko a masallaci tada rikici yi ta rikici da shi kuma ilimin bai wuce cikin cokali in ka zo kana wasu bayani a wani ya ce kaza ba haka bane to ne ya dauka kana adawa da wannan malamin ne ko ba haka bane karatu ba abu ne mai sauki ba Allahumma ma asbaha bi min ni'mati ya Allah dukkan abunda ya wayi gari da ni na ni'ima aw bi ahadin min khalqi ko kuma wata ni'ima ta samu wani daga cikin halittanka faminka daga wurin ka ne wannan ni'iman wahdaka kai kadai wahdaka kai kadai la sharika laka baka da abokin tarayya ko kuma Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah duk abunda na wayi gari na ganni na ni'ima ina cikin sa na samu wata ni'ima daga sama misali daga Allah aw bi ahadin min khalqi ko kuma ni'iman ta zo mini da sababin wani daga cikin halittanka ai wata ni'iman wani ne zai mika maka kaman kyauta ko sadaka ko makamancin wannan ko wani taimako sai kaga wani ne zai maka to dukkanin sa kamar da shi zuwa ga Allah faminka daga wurin ka ne ya ubangiji tare da Allah bai kaddara ba shi wannan din bai zai iya baka ba bai zai mai anin ya baka ba sai yasa wani yanzu kana jin haushin sa kana ga ya kamata ya taimake ka kuma bai taimake ka ba to Allah ne bai bashi umurni ko bai kaddara masa ya taimaka maka ba sai kaga taimakon bai zai shi tunanin ma bai fado masa ba Allah bai sa masa wannan tunanin ba wani dabban kuma wanda baka tunanin zai taimake ka sai Allah ya sa masa wannan tunanin sai kaga ya kawo maka taimakon sai zo maka ta inda baka tsammani to duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma shi kadai ba shi da abokin tarayya falakal hamdu dukkan yabo ya tabbata a gare ka Allah walaka shukru godiya ma ta tabbata a gare ka wa yake son bayani ko kuma yake tambayan alhamdu wa shukr kaga nan an hada suri da kuma alwawu wawu da adafi tufidul mughayara cewa akwai bambanci kenan kaga falakal hamdu walaka shukru kenan alhamdu shay'un wa shukru shay'un akhar amma bainahuma umumun wa khusus bainahuma umumun wa khusus الشكر وعم من الحمد والحمد أخص من الشكر إن أنت الحمد يبو وتقول يا نيبو كي تيبو متن كي وانا متن كركيني كذا كذا ياي كذا شيني حمد أما الشكر فا سي أمك إن كي أكي وأبون نني شكر يكي زوا قودياتك زوا كجي أرنك للي أكيو تتامك سننك كيو تتامك أبونا كقودي مسا دباكينك مثالي كي بيجي واني ياميني الخيري كو أقبان إدونسا كو كما أبان إدونسا sannan na uku kuma ka nemi kai ko me zaka saka masa da shi in kana da wani abu wanda shi ma yake bukata ka bashi in baka da shi kuma manzalar sa sama yake ka masa addu'a har ka tabbata ka saka masa sai kai masa addu'a in ka masa addu'a shikenan kai ma kai masa alkhairi kamar yanda ya maka to wannan abubuwa guda uku su ake cewa shukr amma in kai bi mutum ko ba kai wani ni'ima ba yana kyautata ƴan uwansa ka ce kai wani yana kula da ƴan uwansa wallahi mutumin kirki ne kai ko bai taba baka ko naira ɗaya ba to wannan shi ake cewa hamdu wato yabo kenan to duk Allah ta'ala ya cancanci haka da niman da ya maka da wanda ya wani bai maka ba duk ka gode masa akai ka yabe shi akan su yace wa idza amsa amma in yawa in yayyammaci kuma cewa zai Allahumma ma amsa bi maimakon Allahumma ma asbaha bi ما amsa bi abun da ya yammaci da ni. Addu'a ta gaba, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa anta, salata marrat. Wannan addu'an zaka yi ta sau uku. Addu'an ta inganta daga abun nan Abu Dawud ne ruwaito ta daga hadisin Abdurrahman bin Abi Bakra. Yace ya tambayi babansa, ya ji babansa yana addu'a irin waɗannan addu'o'in ko she wayi gari, sai yake tambaya yaya naji kana irin waɗannan addu'o'in ne kullun. Yace ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne, shi yasa nake yi da safi sai inji kana yi, da yamma ma inji kana yi. Ya haka babansa sahabi ne Abu Bakar. Yace wallahi naji manzon Allah ta sama yana yin su ne in ya wayi gari ko in ya yammaci. Sai yace fa inni uhibbu an astanna bi sunnati, saboda haka ni ina son in sunnantu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idin ga irin zikirin da yake shine abin da ya kamata, duk abin da zaka yi na zikiri ka tabbatar ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka yi shi, shine kana neman shiriya kenan. Yace ni ina son in zama ina kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa nake yi. Ga fasaran addu'an, Allahumma afini fi badani, ya Allah ka bani lafiya a cikin jikina. Allahumma afi fi sam'i, ya Allah ka bani lafiya a jina, wato jiki ya zama lafiyayye, jina ya zama lafiyayye. Allahumma afini fi basari, Allah ka bani lafiya a ganina, ya zama ina iya gani. La ilaha illa anta, babu abun bautawa da gaskiya sai kai. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, ya Allah ina neman tsarinka daga kafurci da talauci. Dukkanin su munanan abubuwa ne. Shi yasa sai na yace kadal kufuru kadal faqru an yakuna kufran, yace talauci ya kusa ya zama kafurci, saboda manzo Allah ya hada su ne mai tsari da su. Min al-kufri sai yace wal faqri, ya Allah ina neman ka ka tsare ni daga kafurci da talauci. Sai na Ali yace me kadal faqru an yakuna kufran, talauci ya kusa ya zama kafurci. Kai sai yace law kana al-faqru rajulan laqataltuhu, yace da talaucin nan wani mutum ne yace wallahi da sai na kashe shi. A ina ji ba shi kadai ba, da za a ce zai fito a nan a tsoron mutum, ina ji masallacin nan ba wanda za a ba bari, kowa zai ruga da gudu ya bi shi, mu kashe shi kawai mu huta. Ba mun huta ba shi kenan, kowa zai zama mai kudi. To shi yasa ka nemi tsari daga talauci, ba alkhairi ba ne. Manzo Allah yana neman wadata, Allah ya wadata shi, kuma yana neman Allah ya tsare shi daga talauci. Talauci zai iya ɓadda mutum, ka zama ɓarawa ko ɗan fashi, ko ka zama ɗabi'unka sun lalace, ko ka dinga faɗan wasu kalmomi wanda bai kamata ba akan Allah subhanahu wa ta'ala, ko ka zama maƙaryaci, ko mutuncin ka zube ya zama baka da daraja a cikin jama'a. Talauci ba abinda baya kawowa, wata ikalan ibadan ma baka isa ka yi ta ba idan kana me kana da talauci, baka isa ka yi ta ba, sai masu kuɗi ne suke yin ta. Allah ya tsare mu daga talauci. Wannan za ka yi wannan sau uku, ko ba mu gama fassara ne. Wa uzu bika min azabil qabri, ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari. La ilaha illa anta, babu abun bautawa da gaskiya sai kai, ya Ubangiji Ta'ala. Za ka faɗi wannan sau uku, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya wayi gari ko in ya yammaci. Saboda haka ka rubuta wannan addu'o'in, kana masu hararo, kana mai hararo ma'anoninsu, domin Ubangiji Ta'ala ya kare ka daga wato ainihin waɗannan abubuwa. A mutum ya waye gari bayi da lafiya, ko baya ji, ko bayi da baya gani, duka wannan babbar masiba ne a rayuwa. Ko kuma mutum ya waye gari ya yi ridda, yana yin abubuwa na shirka, ila ma ya ɗauka addini yake yi, ko ka waye gari baka da cin yau ballantana gobe, dukkanin wannan babban bala'i ne. Ka nemi tsari daga azaban kabari, kamar da al'amari izuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin ya yi, ina gani za mu tsaya nan, insha Allah sai mun dawo kuma za mu ci gaba da ga inda muka tsaya. Sannan kuma abin nan sai ranar Lahadi da Litinin, ranar Lahadi bara mu tsaya ba har sai mun yi addu'an bacci, don daga addu'an tashi daga bacci muka fara, sai mun gama duk aikin yini nan gaba ɗaya, addu'an da ake a yinin da kuma wanda ake da yamma da kuma wanda za a yi an kwanta an yi bacci. Saboda haka mun yi addu'oi mun kwanta mun yi bacci, shikenan bayan Ramadan kuma sai mu farka daga bacci sai mu ƙarisa sauran addu'oi. Akwai addu'oi muhimmai da yawa wanda abubuwa da yawa za su dinga faruwa da kai a cikin rayuwarka na yau da gobe, wanda ba kullum kullum ba ne, su ma akwai su a cikin wannan littafi. Ya sa mu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wannan tambaya za mu karanta, mai tambayan yake tambaya cewa malam ni ne na ke da jarrabawa, kuma jarrabawa sai hadu min guda biyu. Misali na yi rijista ne na WAEC, to kuma na yi rijistan wani jarrabawa daban ba shi ba, to sai aka yi rashin sa'a sai jarrabawa sai ya hadu a rana guda ta interval din, wata rana ina da jarrabawan guda biyu. To bambancin da ke tsakanin jarrabawan bai fi awa ɗaya ba, kuma gari daban-daban ne aka sanya min inda zan rubuta jarrabawan. To tambaya nan shi ne, shin malam idan na rubuta a nan wanda take wani garin da za a rubuta, ba zan iya zuwa na riske wannan jarrabawan ba, shin a shari'ance ya halatta na sa wani ya rubuta min ko bai halatta ba?
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da, assalamu alaikum. Baya halatta wani ya je rubuta wani jarrabawa, haramun ne, domin za ka je ka yi amfani da takardun kuma ba ƙoƙarinka ba ne, za a ɗauke ka aiki a bisa ka'iya, kana da ilimi akan wannan aikin, kuma a waye gari baka da wannan ilimin, kuma ba jarrabawanka ba ne, ba ƙoƙarinka ba ne. Saboda haka kai haƙuri ka je ka yi jarrabawa guda ɗayan, baji kuma in Allah ya kai mu sai ka yi guda ɗayan da kanka.
Mai tambaya na gaba yake cewa, assalamu alaikum malam, mutumin da ya karanta an yi bayanin jiya cewa za a karanta suratul ikhlasi, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, bayan sallan asubahi kamar yadda aka yi karatu jiya, shin ya halatta malam mutum ya dinga karanta bayan kowane sallah?
Ai, mun karanta addu'o'in bayan sallah, cewa ana karanta wayannan surorin, sannan kuma yanzu muka sa yi karanta a cikin addu'o'in da ake yi na safiya da na yamma. Saboda haka indai da ya zo karatun jiya, ina ganin da bai zai wannan tambayan ba, saboda haka ana karanta su bayan kowace sallah. Na'am.
Mai tambaya na gaba yake cewa, malam ina so a min bayani shi menene asalin abin da yake nufi da aqida, kuma menene matsayin idan mutum aka ce bai da shi?
To sai dai ma'anan aqidan, aqida a shari'a shine duk abin da Ubangiji Ta'ala ya umarce ka ka kudurta a zuciyanka, wato ka kudurta shi a zuciyanka na imani da gaibi, ka yadda Allah akwai Allah kuma shi kaɗai ne, manzala ta sama manzon Allah ne, kai da akwai tashar ya masu azaban kabari da sauransu, wannan shi ake cewa aqida. Idan aka ce mutum bai da aqida a shari'ance, to kafuri ne, kwata-kwata ba musulmi ba ne. Bai da aqida ana nufin bai da aqida mai kyau kenan na musulunci. Amma wani daban kuma in yace wane bai da aqida, sai a tambaye shi me yake nufi? Kana nufin bai da aqida ta musulunci, ko kana nufin bai da aqida irin taka? Kaga in bai da aqida irin ta musulunci ya ce ba musulmi bane. In ko bai da aqida irin taka ne, to wannan kuma sai mu duba me aqidan ka, shi kuma me aqidan naka. Saboda haka ba za mu ba da amsa guda ɗaya cewa in an ce mutum bai da aqida ga abin da yake ne. To da mutane sun yi ta fada da abubuwan, kowa in ya fada ga abin da yake nishi. Wane bai da aqida, wani yana nufin wane ba ahlus sunna bane. Wane bai da aqida, wani yana nufin wane ba dan kungiyar sa bane. Ko ba cikin jama'a sa, ko ba irin bidiyoyin da yake yi, duka aka zo aka yi ta fada da abubuwa. Saboda haka babu amsa kwa ɗaya, sai an tambayi mutum me yake nufi da wannan.
Yace malam, da Allah ina so amin a gaya min wace addu'a zan dinga yi saboda sabon Allah da nake yawan yi, wanda sai na tuba sai kuma shedai sake rudana sake komawa.
Istighfari za ka yi ta yi, in kana ta istighfari insha Allah Allah Ta'ala zai kare ka daga sabon Allah. Astaghfirullah astaghfirullah, ka hada da la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Na'am.
Yace malam, ni ne tsakanina da matata yau kullun sabani, sabanin yau daban na gobe daban, shin malam ko su addu'o'i ne da suka dace da irin namu matsalar mu ma?
To sabani abin nan tsakanin miji da mata dole ya same shi, sai dai in yayi tsanani nasiha shine maganin sa. Saboda haka sabani ba zai taɓa yiwuwa a ce kullun ra'ayin ku ya zo daya ba, saboda mace hankalin ta rabi ne. Kuma za su mace an halice ta da hakarkari karkacece, in kace zaka mike shi zaka karya shi, ma'ana zaka sake ta kenan, za a dinga samun wannan. Amma in yayi tsanani maganin sa shine nasiha, ai ta nasiha a nuna mata bai kamata tana jayayya da mijinta ba, mijinta shine sarki a kanta, baya kamata ta dinga daga muryanta sama da mijinta ko ta dinga jayayya da mijinta. In ma shine bai da gaskiya, in ya ja ta ja, to ita ta sake ta bar masa, wata ran zai fahimci cewa shi din ne bai da bai da gaskiya. Amma ban san wata addu'a musamman wanda take maganin jayayya tsakanin miji da mata ba.
Yake cewa malam, addu'o'i da ake yi cikin sallah, shin ya halatta mutum ya dinga yin su ma bayan sallah?
ala ita addu'a bude take a kofanta kowa ce zaka dinga yi sai ka duba addu'an da sai kama da bukatan ka sai ka dinga yi ko a sallah ko ba a sallah amma dai wannan sune wanda aka sunnanta a cikin sallah na'am
yace malam na sai shiyas wato hannun jari a banki ya kai kimanin shekara 10 to yanzu kuma sai na ji wa'azi na fahimci mu'amala da bankin ma babu kyawu to malam ya matsayina ya zan yi da wannan sha da na saya wato kudin da nake samu
kika basu mana wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum sadi to da ka iya abinda zaka karba shine iya uwar kudin ka in kuma ya zamana ba wanda zaka karba auren sa dole sai an turo ma da riban sai ka karbi abinda ka sai da hannun jarin gaba daya riban sai ka dauka ka ba miskini sadaka amma kai kai kace tunda ka tuba wannan kuma ba hujja ne da za mutum zai ci gaba da cin riba yace wai zai dinga ba da sadaka wa riban ba abadan sai dai in ka tuba ka gyara halayen ka in wani ne ka mutum ne kake mu'amala da shi ko su mutane ayyanannu ka bar musu wannan riban ka dauki uwar kudin ka kawai wayin tubtum falakum ru'usu amwalikum in ka tuba jarin ka halal ne naka in kuma bai zai yiwu ba sai an hada maka da wannan ka karba sai ka riba sadaka ka dauki iya jarin ka ka riba riban kuma sadaka amma karka koma kar kuma wannan ka tsaffake da shi inda wasu suke bada fatawa wai zaka iya bada sadakar riban kuma ka ci gaba da mu'amala da riba wannan haramun ne ko ka ci riban ko baka ci ba ka aikata haramun idan kai mu'amala da riba za mu tsaya nan insha Allah yan uwa wanda hanyar su hanyar kasuwa ne ana bukatan su biyo ta hanyar saboda akwai wani dan rikici haka a wannan wurin ubangiji subhanahu wataala ya tsare saboda haka dan bi hanyar bypass ko wata hanya daban dai indai zaka je ainihin bakin kasuwa kamar yadda labari ya zo mana a yanzu ubangiji subhanahu wataala ya kare mu ya kare mana jinanen mu da dukiyoyin mu ubangiji ta'ala ya mana magani dukkan kowane irin sharri allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.